وتعالى ونستهدي ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. يوانا طالبي نوانا مكرنتا غرقوا School of Science and Health Technology Gombe State da iyaye malamai daraktan makaranta da masu taimaka masa ofisoshinsu manya-manyan baki da aka gayyato masu alaka da makaranta da gari gaba daya ɗan uwanmu abokanan aiki ɗan hizba hizba da darakta da shugaba na hizba din da kuma da'awa da sauran manyan baki gaba daya da ba zan yi ambato su gaba daya ba ina muku sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yau 8 ga watan ramadan shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 8 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya kuma wannan farfajiyar makaranta a babban dakin taro na wannan makaranta mai albarka dan gabatar da nasiha da iyayenmu da kuma ɗalibanmu waɗanda suke ƴan wannan makaranta da kuma baƙi ma gaba ɗaya. Zan ɗauki gaɓoɓin nasiha ta kamar haka. Na farko dai shi ne ni'imar neman ilimi ga ɗalibi a irin wannan zamani. Ni'imar neman ilimi ga ɗalibi kuma a irin wannan zamani. Gabar magana tana dauke da abubuwa masu muhimmanci kamar haka. Ni'ima ce ka wayi gari ko ki wayi gari kana cikin masu ilimi, masu neman ilimi, saboda dukkan bayani da shari'a ta yi na falalar ilimi da masu neman ilimi kina ciki ko kana ciki. Sannan kuma mutum ya zama ɗalibi shi ne matakin dukkan wata ɗaukaka a rayuwar ɗan adam shi ne sai ya fara zama ɗalibi. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ne ɗalibta ya zauna aka koya masa ya karɓa ya koya wasu. Ma kunta tadri mal kitabu lal iman. Sannan kuma lura da wannan zamani shin daidai ne zai mana kyau matasanmu mu zauna a irin wannan zamani a irin wannan ƙasa mu zauna cikin jahilci wannan shine gabar farko cikin magana ta ba sai na jira dogon bayani ba da kawo ayoyi masu yawa da hadisai ba da suke magana akan falalar ilimi galiban ayoyin da suka zo cikin alqur'ani sun yi magana akan ilimi ne alal islaq mutlaq mana in general perspective na ilimi gaba daya qur'ani ya magana haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya magana kenan idan an yi magana akan falalar ilimi a shari'a to ya hada da ilimin addini da ilimin zamani gaba daya dan duk abun so ne ba abun kima ne kuma ya ishe ilimi sharafa daukaka wanda ba yi da shi ma yana so a ce shine shine kafa bil ilmi sharafan an yad'ihi man la yutqinu ya isa ilimi sharafa da daukaka wanda bai da ilimi ya rinka da awar shi ne ilimi ne wa kafa bil jahli zamman ya ishi jahilci abun zargi da ki wanda yake cikin jahilcin kuma baya so a kira shi da sunan jahili inda zaka jahili yana tafiya kace kai jahili idan ya ji zagin ka zai ko ma ku yi fada amma fa shi jahilin ne amma baya so a kira shi da ilimi amma kowanne a cikin mu in aka ce malam ko aka ce wani masani ko aka ce doctor ko aka ce professor ko aka ce wani emeritus ko aka ce waye to yana jin dadi yana so saboda kambe ne na ilimi Allah ya yi magana ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah kai sani la ilaha illallah babu abu mauta cancanta sai Allah malamai suka ce bayan tauhidi da za ka sani duk wani ilimi da zai amfane ka kai rayuwa da za ka bauta wa Allah ta hanyar la ilaha illallah din ya shiga ciki iqra yi karatu da sunan Allah abinda ake nufi kowane karatu za ka yi da na addini ka yi da sunan Allah da na boko ma ka yi da sunan Allah da neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala ai an yi zuwa ya kamata ga dangaren nan wani ya damke shi ya rike shi kawai inda da gaskiya ke hitsuwa wani ya rike shi kawai da hannu a kama shi to shi kenan namu gubarna ya tafi a zauna salat ko da ke a yi a hankali ba sani ba ko aiko shi aka yi ko kyamara ne a jikinsa watakila yana daukan hoto ne da aka ya ishe mu musan cewa ilimi wani abu ne da shari'a ta goyi baya a yi shi wannan makaranta ta ku makaranta ce ta ilimi bil ijma kowa ya yarda cewa wannan gidan ilimi ake koyarwa ba ta yi shi ba kuma duk wacce ta baro gidansu ta taho wannan makaranta to ta zo neman ilimi ne ilimi ko na zamani ne shi yake taimakon mutum ya samu ingantacciyar rayuwar da zai bauta Allah tabaraka wa ta'ala yayin da mutum ya yi sakaci bai tsaya ya karatu ba wallahi zai cize yatsa zai ji takaici a rayuwarsa babu masu mutuwa ta takaici da mutuwar baƙin ciki da bacin rai da damuwa irin wanda suke mutuwa a cikin jahilci dukkan ku nan yara ne ƙanana masu ƙarancin shekaru ku tuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambiyantar da al'ummarsa akan ilimi da karatu shi kansa farkon annabtan da aka bashi da ilimi aka bashi iqra yace nubaitu bi iqra an sa ni na zama annabi ne ta hanyar ce min nayi karatu bai yi sakaci ba bai yi wasa ba ilimi annabi ya bayar
idan an zo magana ilimin zamani ya tabbata a hadisi ko yaki aka je aka kamo ribatattun yaki kafirai wadanda suka iya wasu yarurruka da wasu ilmummuka wanda babu su a Madina annabi yakan sa a tara yaran Madina yana nan a hadisi a tara yara a Madina ada su a masallaci a dauko tsaye daga cikin ribatattun yakin nan duk wanda yake da wani ilimi sai a ce ya koya wa yaran Madina a cikin masallaci wannan abin da zai koya musu ba Qur'ani fa zai koya musu ba ba hadisi fa zai koya musu ba a ilimin garin su na kasar su nawa nawa ne sahabbai da suka je suka koyo wasu ilmummuka wanda ba na Qur'ani ba ba na hadisi ba duk yana nan a cikin Bukhari yana nan a cikin Muslim akwai sahabin da yaje wani gari gaba ɗaya yaran garin duka a wata ɗaya ya haddace yaran ya iya komai ya iya rubutu ya iya karatu da yaran garin amma fa ba larabci bane ba Qur'ani bane ba hadisi bane ashe ilimi yana da amfani daga da awar da take tafiya akan kada a je a koyi ilimi na zamani da'awa ce ta makiya kuma makiya Allah suka dasa ta suke kuma taimakonta suke yada ta a cikin mu musulmi musamman mu waɗanda muke yan Afirka wanda ana bakin cikin mu waye mu ci gaba a ilimin zamani haka suke so mu mutu muna bayi muna da zinare ba mu san yadda zamu tono shi ba mu san yadda zamu sarrafa shi ba muna da gold gashi muna kwanci a kansa muna ta gini akan arziki muna da gold muna da gawayi muna da dan haka duk wani tunani duk wani ra'ayi da za a iya dora mu a kai na cewa kada mu yi ilimi kashe mu ake yi muna raye ci baya ake neman gadar mana da sunan addini amma ba addini bane yanzu duk wannan bayanan da na muku a rubuce yake a cikin littafin addinin musulunci wanda ake faɗaitar da mu akan karatu da ilimi dole ne musulmi ya yi ilimi da za a samu karuwa da shi ya karar da wani a kare shi matuƙar ba sabon Allah ne a ciki ba kuma ba za a taɓa samun ci gaba ba ba tare da an yi ilimi ba idan kuka zauna a gida ba ku je makaranta ba mazanku da matanku wallahi baƙin cikin rayuwa ya ishe ku kuma bautar Allah ma za ku ji ba za ku iya yi ba don ba ku da ilimin dan adam adonsa da kwalliyarsa shine ilimi ina faɗin wannan ne saboda galibin ku yara ne matasa da ƴan mata wataƙila wani ya ƙara shekarar 70 a cikin ku nan gaba wani ya yi 80 wani ya 60 wani ya 50 wani ya 30 wata za ta yi ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne idan kuna so ku building gidan ku family din ku ya zama successful family a addini da rayuwa to ku himmata da ilimi da kai ƴaƴan ku makaranta kuma ku yi ilimi da wannan ilimi da za ku yi shine za ku inganta rayuwar kanku da rayuwar ƴaƴanku. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallama shi a karan kansa Allah sai da ya ilmantar da shi, ya koya wa mutane, ya karantar da su, ya ce su je su yi karatu. To yaya wannan al'umma za ta goyi bayan jahilci da tafiya a kan jahilci? Kuma ba inda aka ce ilimin addinin musulunci kadai shi ne ilimi, a shi ne dai babban ilimi, amma akwai wasu ilmummukan masu amfani bayan shi. Dole ne sai mun yi division of labor, mun raba aiki, wasu mu sun tafi can, wasu sun tafi can, wasu sun tafi can. Bari na da magana ta zuwa wannan kasashe namu na Afirka. Muna da makiya da abokanan gaba da yawa, da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba. Akwai wanda suke shiga rigar addini saboda sun san Afirka akwai masu san addini, su cusa mana wasu ra'ayyuka wanda ba na addinin ba ne, kuma a ɗauki nauyinsu daga ƙasashen Turawa maƙiya Allah, su yaudari mutane da sunan addini don su jefa mu a cikin rayuwa ta baƙin ciki da talauci da kuma rayuwa ta rashin ilimi da rashin wayewa. Kai a matsayinka na matashi ya kamata ka zamanto wayayye, mai gane abubuwa daga ina suka taso, ka ginu akan manhaji na kwarai na salafus salih magabata na kwarai. Ba yanda ilimi zai zama abin ki ko abin fada da shi ko abin gaba da shi. Yau gashi nan muna da arziki a duniya, ƙasashen mu na Afirka suna daga cikin ƙasashen da Allah ya fifita su da arziki mai yawan gaske. Amma kuma abin mamaki, in aka zo lissafin ci gaban duniya, mu ne a ƙasa. Ga dukiya sai dai Turawa su shigo ƙasanmu su ɗebi dukiyar su haura da shi da ruwa ta ruwa, ko su yi faketin ɗinsa su sa shi a jirgin sama su tafi da shi. Haka ake yi a Nijar, haka ake yi a Najeriya, haka ake yi a Kamaru, haka ake ɗiba a Togo, haka ake ɗiba a Ghana, haka ake ɗiba a kaza. Duk waɗannan garuruka da nake gaya muku a kan ruwa kawai, teku, duk teku ya fi ta waɗannan wurare. Arzikin da ke cikin teku kawai, amfanin da za a yi a ja ruwan teku a amfana da shi, da kifi da yake cikinsa, da sauran halittu, da yadda za a iya sarrafa abubuwa na kamfanoni da suke da buƙatar ruwa. Wallahi ya isa mu yi ilimi, mu yi karatu, mu riƙe ƙasashenmu na Afirka. To amma sun bar mu da jahilci. Su ilimi dole ne a wajensu, kana tashi kana jariri za a fara baka ilimi. Mu kuma sai aka wahal da mu akan neman ilimin, aka tsadantar da shi, kuma aka liƙa rayuwarmu a kai. Ta yadda an wayi gari an tsadantar da shi, ya yi tsada, ɗan talaka bai isa ya samu ba. Sannan kuma wanda ya samu ba lallai ya ci gaba da zai iya amfanar da ƙasarsa, ya zo da wani abu da wata duniya za ta iya amfanuwa da shi ba. Ina wannan bayani saboda samari matasa ba ku san me Allah zai mai da ku ba. Ku tuna da wannan baƙin ciki, ku tuna da wannan ɓacin rai. Ku yi ƙoƙari ku samar da canji a ƙasashenku, a zamaninku, kuma a lokacinku, a shekarunku. Idan saurayi bai fahimci wannan ba, to za a daɗe ana wahala. Ba wayewa addini, ballantana wayewa a zamani. Da haka ilimi abu ne mai kyau, abin so ne mu fita mu je mu yi karatu. Da ilimi ne ake mulkan duniya, da ilimi ne ake iya cin duniya lafiya, da ilimi ne ake more mata a ci amfaninta koda da ƙarancin shekaru. Amma in muka bari jahilci ya mamaye mu, muka zauna a gida aka ba wa yaranmu makamai a cikin daji, muka zauna suka hana ‘ya’yanmu zuwa jami’o’i da makasallatanmu su ɗauki ilimi, aka haɗa su da bindigogi suna fashi da makami, aka yaudare su da sunan addini, ko kuma aka yi gare su da sunan yaƙi akan ƙabilanci da kare ƙabila, muka yi ta rusa ƙasashenmu da kanmu, yukhribuna buyutahum bi aidihim, Allah ya ce suna rusa gidajensu da hannunsu. Duk wanda zaka kama dan kasar ka ne. Duk wanda zaka sace dan kasar ka ne. Duk wanda zaka harbe dan kasar ka ne. Dajin da zaka je ka hana noma na kasar ka ne. Dajin da zaka je ka kashe mutane na kasar ka ne. Ka taimaka wajen gayyato talauci. Talauci a kasar ka. Ku duba wani dan majalisa a America da ya tashi yayi ta bayani irin yadda ake mana bice da kullun mu Afirka, yadda ake kashe dalolin kudi, ake turo mana yan ta'adda dan a hana mu yin addini, a hana mu rayuwa mai dadi. Wallahi America ko Ingila, kare idan ka buge shi, kare idan ka buge kare, wallahi kamera sai ta bi ka, an gano inda kake, wallahi sai ka je ka biya. Akwai wanda aka sa shi kurkuku saboda ya kade kare. Kare duba yadda abu mai rai yake da daraja, ballantana magana a kashe mutum. Kawai duk yanda aka yi ta'addanci aka kashe mutum, ba ba sa kashe wanda suna yi, amma suna da damar da suke kama kowaye. Kuma duk wani dan kasar su sun san shi saboda sun yi amfani da ilimi. Ba wani wanda za a haife shi a America ko Ingila ko ɗaya daga cikin kasashen Turai din nan baya cikin rijista da kwamfutar kasar, ko a ina yake. Saboda an lika rayuwarsu gaba daya a cikin wata takarda wanda dole ne a gane ka tsoho kake ko da tijo, kuma duk wanda ya mutu sai sun gane, dan dole sai an je an yi rahoto cewa ya mutu. Me ya jawo wannan amfani da ilimi? Mu Najeriya akwai wani gwamnan da ya isa yace ga iya adadin mutanen da yake mulka? Akwai wani kansila da ya isa yace ga iya jama'an da yake mulka? Akwai wani chairman na local government da ya isa yace ga jama'arsa a local government dinsa? Akwai wani dan immigration da yake yin passport ko yake yin katin dan kasa da ya isa yace maka ga adadin kaza? Akwai wanda ba su da katin dan kasa kuma har yanzu suna rayuwa, sun gadan mana da kauyanci da rashin wayewa, shi yasa ta'addanci yayi yawa. Amma su a can kowa yana da katinsa kuma kowa an san shi. Daka mutum yana yin wata barna, lambar ta kawai za a bayar, za a gano ina unguwarsu, ina gidansu, ina kaza, ina kaza. Mota fa ka duba mota fa, ba a sata mota a kasashe yanzu a duniya inda aka ci gaba. In za ka tafi ka bar mota a nan da makullin ta, wallahi ba wanda ya sai dauke ta. Yana tafiya daga nan zuwa can gurin, dan sandan bakin hanya kadai zai iya gane ba ta saba ce ta sata ce. Saboda me? Sun yi amfani da ilimi, sun yi zabtin kasar, sun samar da tsaro a kasarsu saboda amfani da ilimi da na'urori na zamani. Mu kuma har yanzu wannan wayewar bata zo mana ba. Kati na waya, kati na waya, duk wanda yake sa waya yana kira. Idan katinsa na dan kasa ya kare yayi expire, duk shekara ake jaddadawa, ko shekara biyu ko shekara uku, duk wanda dan kasa da wanda ba da kasa ba. Idan katin ka yi expire, to kawai zaka ga ka daina kiran waya. Sun yi amfani da ilimi da kwamfutocin da suke da shi. Automatically computer za ta nuna musu cewa wannan fakatinsa na dan kasa ko abu kaza dinsa ya kare. Kawai sai dai ka ji ba ka iya saka kati, ba a iya kiran ka, ba ka kira. Wutan lantarkin ka ba sai sun zo gidanka sun saka flyer sun yanke maka wuta ba, ci baya ne wannan. Daga can kawai za a iya kashe maka wuta, ka daina ganin ta. Me ya jawo wannan? Ilimi da karatu. Idan mutum yayi mukhalafa ko yayi wani criminality, ya aikata wani criminal aiki, kawai da mota ta dauke, da kamera ta dauke lambar motarsa, lambar motarsa yana like da katinsa na dan kasa, kawai za a gane wane ne. To ina maganan wane ya sato mutane ya gudu? Ina maganan wane ya zo da bindiga a kasuwa ya harbo mutane ya gudu? Ina maganan an kama mutum ba a san waye ba, a san ina yake ba? Duka wannan ina so ku gane. Da gangan suka jefa kasashenmu na Afirka cikin jahilci don su taimaki ta'addanci a cikinmu yayi ƙarfi, mu yi ta mutuwa, muna kashe junanmu ko ana kashe mu, ba mu samu wannan wayewar ba, sai an dade ana mutuwa. Daman suna ganin mun yi yawa, sannan daga baya watakila wayayyu a cikinmu, shuwagabanni a cikinmu su kawo mana gyara. Yanzu wasu kasashe malam, idan kai laifi ba kace za ku canja ba, canja ba.
Na'am. Bagace za ku canza wa. Ne? To amma idan kun cire ba za ta yi ba? Misali a gwada. Wannan 200 watt ne ko shine yake da mai kuta
wannan
wannan
fankokin ne
fankoki to kashe fankokin ku gada ka gani in bata mutu ba shikenan in ya mutu kuma na'am ina wannan bayani ne don Allah ƴan mata da matasa ku fahimce ni yanzu yaki a duniya an kusa a daina yaƙi da bindiga kamar yadda aka daina yaƙi da kibiya da kwari da baka to ita kanta bindiga za ta zama ba ta da amfani ka san ta ina za su yaƙe ka ta hanyar ilimi duk wannan abubuwan sai in yi ne in kwana ina muku bayani ta yadda aka yaƙe mu ta ɓangaren addininmu da kuma ɓangaren rayuwarmu aka mai da mu talakawa al'adunmu masu arziki ne yanzu mu kasashenmu na Afirka Najeriya, Kamaru, Niger, Chadi, Ghana da sauransu wallahi muna da arzikin da mun fi wasu kasashen turawa arziki a cikin kasa ko a cikin dajinmu katako kawai da muke da shi ake amfanuwa a kasashen turai katako yanzu Kamaru kasar Kamaru kadai tana iya daukar nauyin kasashen turawa masu tarin yawa wanda duk da katakon Kamaru ake yi ku je ku tambaya ku je ku ga yadda dajin Kamaru ya fi shekara 100 ana saran katako yanke shi ake daga ƙasa amma katakon nan ba a daina diban sa ana dora shi a jirgin ruwa ana tafiya da shi kasashen turai ba duk abin da suke yi na gidaje akan ruwa da manya-manyan kujeru na alfarma da wasu gine-gine da wasu abubuwa da ake amfani da shi da katako wallahi malam sai kaga da katakon Kamaru ne amma abun mamaki a Kamaru ba lalle kaga su suna amfanuwa da wannan ba amma nan ake zuwa a saya a kai wa turawan haka Najeriya muna da zinari a banza ake diban zinari a wasu jihohi duk jihar da kaga ana fada a Najeriya ina tabbatar maka akwai wani arziki a koyi a cikin dajin jihar misali Zamfara ai kun ga fada yaki ya kare a Zamfara ko to da wahala ko yaki ya kare a Zamfara saboda Zamfara akwai arziki suttulin sun gano arziki ne a zube a cikin ƙasa na zinari wannan zinarin kadai aka gano ko gwamnan Zamfara bai sai gaya maka iya adadin arzikin da ke cikin Zamfara ba haka zai gama mulkin sai sauka amma ku duba yau Zamfara Gusau Kebbi wannan dan tsibirin da ke wayan haka ana su zaman lafiya saboda su waɗanda suke da ilimin sun yi amfani da iliminsu sun gano akwai arziki ku ba jahilai ne ba ku je makaranta ba dan haka sai su shuka muku ƴan ta'adda a wurin da sunan ƴan ta'adda ne sai a ba su dama su tattauna arzikin su suna fita da shi kuma a airport din garin ka za a tashi da kayan kuma jami'in tsaron ka bai sai bincike me yi a cikin wannan kayan ba me ya jawo rashin kishin kasa da kuma zaman mu na jahilci da rashin sanin amfani da gane ma menene arziki da yake cikin ƙasa da za mu yi amfani da shi cewa gabaninmu Allah ya saka musu alkhairi mutum zai hau mulki yana gwamna amma bai je aka karanta masa wani arziki ne jihar da take da shi ba a yan shekaru uku da zai yi ko shekara takwas yaya za a yi ya gayyato wani kamfani ya zo ya tone masa wani arziki da yake da shi a cikin ƙasa haka zai gama su ta rikicin siyasa su gama ba su yi wa kowa komai ba ba su yi wa kansu komai ba alhali jihar tana da arziki yanzu akwai jihar da ruwan jihar kadai ya isa ya rike ta kifin da ake cirewa akwai jihar da ƙasa da take ciki ƙasa ba abin da ba za a iya nomawa ba na nau'in abinci za a iya gayyato ƙasashe su zo su yi noma su biya kuɗi su yi noma a bada percentage mu ɗau wani kaso na noman da suka yi su ma su ɗauka a kori ƴan ta'adda a cikin daji a share dajin a noma shi in ku ba ku da kuɗin noma akwai ƙasashen da har yanzu abinci suke siya su za su iya sa kuɗin su ɗauki ƴaƴanku aiki su zo da mechanisms da ainihin wato kayan aiki da kayan noma na zamani su nome wurin su dauki yayan ku aiki su samu amfani ku samu amfani ina so na ga muku wani abu da muku sani ba yanzu ga kasar America babban hanyar samun kudinta daga cikin hanyar da ƴan kasarta suke yin kudi suke samun kudi kun san cewa noma ne kai ka taba ji ana magana ana noma a America to wallahi malam ka je ka ga dajin America yadda suke nome shi noman su ya kai ga fadin gonakin su wallahi da helicopter suke zuba taki da helicopter suke feshin magani da mashina watanni ake ana huda a gona daya su to din mutum daya a America ya kai kauyen garin ku su to kawai suna noma gedan nan suna noma waken suya suna noma masara duk akwai ta America ba su yi wasa da noma ba kuma wallahi kasan noman Najeriya ta fita America to amma me yake damu mu jahilci da rashin karatu da rashin ilimi ko kuma idan an yi karatun ba a amfanuwa da karatun dan Najeriya matashi dan Najeriya yaro idan ba kai zuciya kai ilimi ka zama mai kishin kasa kai siyasa da manufa ba dan ka yaye wa kasar ka bakin ciki da damuwa ba haka zaka mutu cikin damuwa ƴaƴanka su mutu jikokin ka su mutu kun gadar mana masifa da bala'i haka zamu yi ta rayuwa kowa yana ci gaba amma mu ba mu ci gaba kowace kasa da haske da alheri suna amfanuwa da arzikin da ubangiji ya musu da ilimin da suke da shi amma mu muna baya hatta neman karatun jami'o'in da wahala kaga wani dan kasar waje yana shigowa Najeriya wai yana karatu a jami'ar ta amma ka fita in Najeriya mutum nawa ne a jami'o'in Afirka kawai in ka je Ghana wallahi ba za ka iya irga adadin dalibi dan Najeriya da ya fita Ghana yana karatun turanci ko yana karatun medicine ko yana karatun kaza ba a Ghana amma yau dan Najeriya zai iya dukan kirji ya ce kasar ta tafi Ghana da me ta mita Kamaru akwai ƴan Najeriya suna karatu a Niger kan daman ba magana kana daukan su ban san me suke ba kana daukan su talakawa dalibin Najeriya da yake cincirundo yake tafiya kasar Niger yaje ya nemo kwalin digiri ba za su irgu ba haka idan ka je Chad Chadin nan da ake gani akwai ƴan Najeriya barkate bila adadi da maza da mata wanda suke fita suna neman karatu duk kasashen mu na Afirka din nan da ka sani babu inda babu yaro saurayi dan Najeriya yana fita amma wallahi zaka sha wahala kafin ka ga dan Kamaru ko dan Ghana ko dan Niger wai ya shigo jami'an Najeriya yazo neman ilimi duk daga daren man fetur da muke da shi duk daga daren arziki da muke da shi duk daga daren fadin kasa da muke da shi duk daga daren kasuwanci da muke da shi amma sun mana nisa ilimi idan ka zo abin da ya shafi harkar lafiya ina magana ne da ɗaliban lafiya lissafi ya tabbatar da adadin ɗaliban da suke waje suke nemo karatun lafiya yana nema ya wuce waɗanda ma suke cikin ƙasar saboda bala'in fita da ake yi idan mutum yana so ya karatun lafiya lafiyayye yayi ya gama ba tare da damuwa ba in dai babansa yana da hali sai a biya masa sai ya tafi ƙasa kaza yana shiga ƙasar za a gaya masa ranar da aka bashi admission ranar da ya fara shiga aji za a gaya masa date din da zai yi graduation kuma wallahi ba za su canja ba kana fara shiga aji yau za a gaya maka on September 6 September ga watan kaza shekara kaza shine ranar graduation ɗinku ka sa ido ka gani wallahi ba za a canja ba ba san yajin aiki ba ba san fashi ba ba san kaza ba kawai in ka ga baka graduation ba baka cin jarabawa ko baka biyan kuɗin makaranta dan haka da yawa ɗaliban Najeriya sun fi kwamba cewa su biya duk kuɗin da za su biya su tafi wata ƙasa daga cikin ƙasashe su je su koyo nursin din nan da kake gani ko kuma life science din nan da ake yi ko kuma wannan abin da ya shafi harkar medicine in general gaba ɗaya ba za mu irga iya adadin ɗaliban mu da suke ƙasashen waje suke karatun likitanci wallahi ba za su lissafu ba ba mu da jami'o'in ne ba mu da masu ilimin ne ba management ne ba mu da shi muna buƙatar gwamnati da ya kamata ta mai da hankali akan ilimi na lafiya wasu ƙasashen gwamnati ta yi declaring cewa ilimin da ya fi kowanne muhimmanci da daraja shine ilimin likitanci daga cikin su akwai ƙasar Misra Egypt dan haka duk uwa idan ta haifi ɗanta babban burinta shine danta ya zama doctor babban mutum a Egypt in ka ji ana cewa ne doctor doctor to su a wajen su likita wanda yake da ilimi na maganin wato likitanci na zamani shine babba yafi kowanne mai karatu shi yasa za ka ga a duk duniya ba kasar da zaka je baka ga dan misira yana cikin manyan manyan likitoci ba idan ka je Saudi Germany su ne idan ka je ina ne su ne duk wani babban asibiti a America ko a Ingila wallahi duk duniya ba inda baraka je ka tarar da dan Egypt dan Misra yana likitanci ba kuma su ne manya a likitocin ka san me ya faru gwamnatin su tana kashe musu kudi akan harkar neman ilimi neman wato ilimin lafiya sannan kuma ana zaburar da yara malam tun kana primary ake cewa kai likita ne tun kana primary yaro idan yana secondary tun daga secondary za a fara nuna masa cewa likitanci za ka yi ana monitoring din marks dinka ka san me suke wanda yake karatun likita ka san me yake bashi duk wanda yake cin 98 99 dari shi yake samun matsayi na medicine wanda yake cin 95 93 90 abin nan sai dai a bashi dentistry sai a bashi likitan hakori ko a bashi likitan kaza ko a bashi amma ainihin likita na gangan jikin mutum wallahi sai dalibin da yake cin 98 99 dari da haka yaran nan suke karatu na cin kata su yi ilimi su yi karatu su waye yasa duk inda ka je Misra zaka ga chemist chemist zaka ga doctor a chemist ba sai ga doctor chemist mu ko yanzu wa yake bude chemist dan gari ma zai wanke rigar sa kawai ya je kasuwar magani ya siyo magani ya rinka zuwa ya bude chemist yana siyarwa ba wata gwamnatin da za ta hana shi babu wata gwamnatin da take bin sa ta gane wani certificate da yake dauke da shi ya karanta pharmacy bai karanta ba wani ma wallahi secondary ma bai gama ba amma shi yake raba wa mutane magani a unguwarsu ya kashe wanda ya ga dama ya raya wanda ya ga dama hukumfi ni sani ba ma yi wa kowa bakin ciki kuma ba ma damuwa akan kudin da kowa zai samu amma idan wani yana da laifi akan wannan gwamnati ita take da laifi dole ne wanda zai harkar magani ya zama mai ilimin magani dole wanda zai zo ya bawa marar lafiya magani ya zama ya karanta yanzu mutumin kauye fa ko a Gombe ko a Bauchi ko a Kano ko a ina zuwa zai yi kai gaban mai chemistry haka dan Allah ka je na ihun nan wannan yana ihun nan sai ce wallahi maganin ciwon baya nake so kawai sai duba oke yaushe fara ciwo ranar kaza ne kana dan jin makaki makaki haka zai ce eh bai makaranta ba kawai sai je ya hau kanta sai ya dauko masa wani magani ya karkade ya ce wannan biyu da safe biyu da rana biyu da daddare ka je sati uku kada kai fashi kai ta sha sai ya gama sha ya dawo ya kumbura sai a ce a ka samu matsala ka je akwai wata matsala sai a dada bashi wani magani haka ake ba da magani da ka malam kasashen da aka ci gaba a harkar lafiya idan an zo za a rubuta maka magani na farko likita ne zai rubuta maka ko wani wanda yake masani akan harkar magani idan ya rubuta maka zai baka lambar wani chemist a kwamfuta kafin ka je ya tura sunanka da sunan maganin da za a baka da ka je kana ba da takardar suna bugawa kai za su ga sunanka da sunan maganin ba ma sai kai bayani ba kai za a baka saboda tsabar bala'in ci gaba da haka mutum ma wani ya zo ya sayar maka magani haka kawai ba wannan waye zai gyara mana wannan abu a kasar mu ku ne kuke da sauran shekaru ku ne yara ku ne matasa ku ne masu ilimi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rarraba mutane kowa da irin ilimin sa yanzu na da Aisha tana cikin likitoci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama Urwa ya tambaye ta yace ke kuwa yaya aka yi kika san ilimin likitanci na maganin ciwuka na zamani tare da mutane tace tsabar zama da Annabi the prescription da manzon Allah yake bayarwa shi dan Allah ne yake sanar da shi daga haka na haddace idan jini yake ya tsaya maka an ka zo wajen Nana Aisha akwai maganin da zata baka ta tsaya da jinin duka akwai makiya Allah ne suka koye mana abin aka bar shi a larabci ko a fassara shi da turanci dan kar a ce addini ma ya waye wallahi kuma ƴan bokon mu sun kisi wa addinin Allah hidima sun koyi turancin sun kisi koyi larabci da sun koyi larabci sun shiga sun karanta littafin larabci suka tarjama su zuwa turanci da an amfana shi wannan ilimin likitancin ina so ku gane fa cewa malamin addinin musulunci ne bai gashi Ibn Sina daga addinin musulunci aka samu duk duniya kowa ya sani ilimin likitanci wallahi tallahi daga addinin musulunci ne kaje kasar Misra kaje Alexandria ko Iskandariya da Larabci kaje wata babban labarin su kaje bangare kaje kaga tarihin ilimin likitanci da malaman likitanci na farkon duniya gaba daya duk musulmi ne gaba daya kuma wannan abun ilimin diyana nan a rubuce amma wani abun da an ban shi a Larabci ni ban iya ba kai ma baka iya ba da haka sai suka mai da mu bayin su sai mun je wajen su mu koyo su kuma su je su sato a cikin takaddun mu su tarjama su zo su nuna mana al-mutashabbi'u bi ma lam yu'ta mutum abinda ba nasa bane ya nuna nasa ne ya nuna shi a duniya duka wannan yana daga cikin ciwuka da damuwoyi da suke damun mu wanda ya kamata samarin mu matasa ku yi zuciya wallahi mallan dan Najeriya ba abinda ba zai iya yi ba duk wani abu da kuka sani wallahi za ku iya kere-kere ne wallahi za ku iya tiyata ne za ku iya menene za ku iya a yanzu din a duniya akwai kasashen da manya-manyan likitoci akan bangaren kaza bangaren kaza bangaren kaza yan Najeriya ne nan buwa a yanzu din ashe za mu iya to daga cikin masifar da take damu mu akan harkar karatun likitanci shine idan yaran mu suka fita kasashen waje suka yi aiki suka karanto likitanci galiban ina so na gaya muku wani high percentage of students da suke karanta ilimi na likitanci a kasashen da ba na Najeriya ba wallahi ba a Najeriya suke aiki ba duk wanda ya gama karatu ka san me yake faruwa wannan wani yaro ne dalibi na likita ya gaya mini likitan zuciya ne yaro bala'i ya kware hatta a university da yake an san da shi mallam ya zama aya kuma dan Najeriya ne kuma yaro ne ustaz likitan zuciya nazo wata rana naje kasar ina musu lecture ina cewa dun Allah ku dawo ku raya mana kasar mu Najeriya suka ce mallam yaya zamu iya dawowa Najeriya mu da muke zuwa hutu kawai hutu muke zuwa fa mu dan shiga asibitocin jihohin mu kawai dan practical mu riga practicing abinda muka koya ana mana bakin ciki ana koran mu saboda kar mu dawo a ce mun iya aiki a dauke mu mallam ya zamu iya dawowa Najeriya alhali idan mun zo duk karatun da muka yi ɗan uwan likitoci su suke zuwa su zo su yi mana jarrabawa ta kada mu duk wani wanda ya karatun likitanci in ba a Najeriya bane in yazo akwai jarrabawa da za a yi masa dan a nuna masa wai Najeriya akwai ilimi jarrabawa ta gajiyarwa wani yayi sau bakwai bai ci ba wani yayi kaza bai ci ba wani yayi kaza bai ci ba alhali ga certificate din sa yazo na'am akwai abubuwan da za a yi suka ce a gwada mu practically mana a gani sannan kuma ga hanya ko kai jarabawar ka ce in baka da hanya sunan ka bai fito ba kowa ya san Najeriya ana aiki da hanyoyi ko ba haka bane zai yi yawa kai kaci baka da sunan ka ba yace duk wani da abuwan suna kariya mana zuciya sai mu ga to yanzu idan America kawai za ta duba email dinka ta tura email dinka wani wuri ne kai suna nema duk wani likitan zuciya da zai gama makaranta saura shekara daya yazo ya apply kin yanzu mun dauke shi a aiki wallahi haka suke a ingila wani babban asibiti sai ya tura advertisement a jami'ar lafiya ta kaza jami'ar wane ne ta kaza duk kasashen nan sai a ce ga email ga wannan duk dalibin da yake karatun harkar kwakwalwa yana shekararsa ta karshe ko shekara biyu kafin ya gama yayi applying ya nuna result dinsa transcript dinsa a ga yanda yake cin jarrabawa za a fara bashi scholarship na shekara biyu da zai gama amma ya alƙawari in ya gama yana gama za a bashi offer ta aiki za a dinga biyan sa dala 1000 kaza a wata ya buga ya ga ɗaya dan Najeriya da kirke samun kuɗin jirgi ga wata ƙasa ta turo advertisement ta fara bashi appointment tun yanzu kafin ya gama kuma ya buga cewa idan ya dauki in sun dauke shi aiki duk watan duniya zai ringa daukan wajen miliyan 5 ko miliyan kaza na kudin Najeriya dan Allah zai dawo ba zai dawo ba me yasa su wannan kasashen suke haka saboda sun san muhimmancin ilimin lafiya mu ko yanzu zaka yi ilimin lafiya ka gama wallahi ba lalle bane ka samu beta wuri mai kyau da zaka je kai aikin babu da gangan za a kashe ka kaga yara masu fasaha yara masu basira, yara masu kwarewa, amma ba support, ba taimako. Likitoci na zuciya, likitoci na kwakwalwa, duba ciwon kansa da yake kashe mana mutane a ƙasar nan. Karab katam Najeriya na gaya maka kai ɗalibin likita ne, ka bincika asibitin kiwarin na kansa guda nawa ne a Najeriya gaba ɗaya, nawa ne a Lagos, nawa ne a Abuja, nawa ne a Kano, kansa kawai. Amma a cikin Gombe mutum nawa kansa take kashewa duk wata, a Akwa local government mutum nawa kansa take kashewa, a Kano mutum nawa kansa take kashewa, a Jigawa mutum nawa, a Kaduna mutum nawa. To asibiti na kiwarin na kansa ma ba mu da shi. Ciwon koda yana ta halakar da mutane. Yau ciwon koda ya zama ruwan dare saboda munanan abinciccika da muke ci wanda bai kamata ba. Ba ma bin shawarwarin likitoci wajen cin abincin da ya kamata mu ci. Muna amfani da gata, muna amfani da wadata. Idan mutum yaga yana da kuɗi kawai komai sai ya ci, baya bincikawa me ya halatta ya ci, me bai halatta ya ci ba, baya amfani da shekarunsa ya duba cewa yanzu shekaruna sun kai kaza, ya kamata na rage cin kaza, ya kamata na daina cin kaza, duka ba mai. Da haka wane ciwon koda, wane ciwon hanta, wane ciwon kaza, kuma duk a cikin abincin da muke ci muke kamuwa. Amma idan ɗaya daga cikin wannan ciwukan suka kama ka, wallahi tallahi baka da asibitin da zaka je lafiya lafiya a kula da kai. Sai in tambaye ka a jihar ku asibitin wankin koda guda nawa kake da shi? Wankin koda. To yau kuma ciwon koda mutum nawa yake kashewa kullum in daily aspect? Daily. Amma babu. Akwai ciwon da fa in ya kama ka wani case ne, wallahi babu shi a ƙasar Najeriya gaba ɗaya, sai dai a ce a wannan sai dai a kai shi India, wannan sai dai a kai shi Saudi Germany, wannan sai dai a kai shi kaza. Ina yin wannan bayani ne saboda ku ɗaliban likitoci ne, ɗaliban lafiya ne, ku yi zuciya, ku yi karatun da gaske don ku yaye mana baƙin cikin da muke ciki a cikin ƙasar nan. Kayan aiki babu, sun mutu. Wasu private asibitoci da ake amfani da su za su fita baje koli da ake na kayan lafiya, kayan da aka daina amfani da su, outdated kaya na scanning, outdated kaya na ainihin test, outdated kaza, wanda watakila masu yin tsaya shi zai je ya sayo ya kawo ya zuba asibiti ana layi ana yi, sai ya taba da wrong result. Wallahi a asibiti ɗaya za ka je kai test a wuri kaza, ya baka kaza, in ka dada komawa sai ya baka wani result daban, in ka dada komawa sai ya baka. Shi kansa likitan zai ce ban yarda da injin test na asibiti kaza ba, sai a ce je ka wuri kaza na inyamuriwa ne, shi yana da sabon inji da ya sayo shi daga America ko daga Ingila, amma test ɗaya sai an bani naira 70,000 da kaza, ka je ka bi layi kuma ai maka sai a baka mai kyau. Wannan duk ban zo muku magana injina na test ba. Yanzu an ci gaba a duniya, duk abin da za a yi duba lafiyar dan adam sai an yi test da jini, sai an yi test da fitsari, sai an yi test da yawu, sai an yi test da hawaye, sai an yi test da kaza. Jikin dan adam din nan akwai injin da za a saka gaba ɗaya, in aka saka ko me na ciwo a jikinka sai ya nuna. Injin nan irinsa guda nawa muke da shi a Najeriya? Ranke dade director, idan har an sa yaran nan sun yi karatu, akwai buƙatar kuma a faɗakar da gwamnati bayan sun yi karatu in sun gama me za su yi, a ina za su yi aikin? Mutum ya sha turancinsa, ya ci jarrabawarsa, ya fita daga detention, ya je ba kayan aiki, daga ƙarshe sai je bude dan chemist ɗinsa ya ta soka mutane allura, ya kashe wanda zai kashe, ya raya wanda zai kashe, raya wanda zai raya. Wannan damuwa ce da larurori da matsaloli wanda da mu da ku ɗalibai da gwamnatocinmu mu ne za mu gyara wannan. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Gabar magana ta farko kenan, sai gabar magana ta biyu. Wannan abin da nake nufi ƙalubale da yake fuskantar ɗalibin lafiya, na gaya muku ƴan uwanku da suke karatu a ƙasashen waje in sun gama da yawansu ba sa dawowa Najeriya, a wajen suke aiki. Sai ka je Ingila kana wani abu ko sai ga ƙungiyar likitoci ƴan Najeriya daga Ingila sun zo gaishe ka, kana gani in ka je sai ga sun cika hall, ka ga wajen mutum 300. Kai dan ina ne? Dan Gombe ne. Kai dan ina ne? Dan Kano ne. Kai dan ina ne? Dan Jigawa ne. Kai dan ina ne? Duk sun baro ƙasarsu, suna da uzuri, suna samun albashi mai kyau, akwai injina masu kyau, akwai lokacin hutu, nan fa sai uban aiki ba kayan aikin. Wai kamata ya gayyato su ya dawo da su gwamnati. Gwamnati da rinka biya musu kuɗi su yi karatu a waje, a kafa musu sharadi, idan kun dawo ku zo asibitocin mu ku yi aiki. Yan siyasa su fidda biliyoyin kuɗi su zuba a asibitoci. Hospital Management Board a ba su kuɗi su sai kayayyakin aiki su yi manajin asibitoci. A ba da kayan aiki shine yaran mu za su yi aiki na ƙwarewa su samu gogewa. Ko kuma mata, abinda nake so na gaya muku wallahi ku yi ta karatu har sai kun mutu. Kada ki bari aure ya sa ki canja layi. Duk mijin da ya ga yana son ki kana so na to ni ɗaliban lafiya ce. Kuma ni ina karatu ne don in taimaki al'ummata. Ba ina karatun nan don neman kuɗi ba ne. Da haka za ka aure ni da sharaɗin zan yi aiki, zan taimaki mutane, kuma zan iya ci gaba da ƙara karatu. Ƙwarai kuwa, ka yadda? Wannan ribibin soyayyar da yake zuwa yake miki, kar ki yadda soyayyar ƙarya ta sa ya kwashe ki ya je ya ninki miki, ya rufa miki bargo, ya hana ki fita. To menene amfanin karatun da kika yi? Muna zuwa asibitoci muna ɗaukar wulakanci. Tsohuwarki ta je haihuwa, ba wata mace da za ta karɓa haihuwarta. Allura yanzu mace za ta je, wallahi wani lokacin namiji zai ce hajiya buɗe 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 hajiya, kaga mace ana abuna namiji fa yazo ya sunkuma mata allura. Jini fa yanzu mutum da ya ɗauka ɗaukan jini fa, wai ba mu da yaran mu wai da za su je wai suka karanta wai abin da ya shafi harkar lab. Ku je ku karanta harkar lab ɗin nan, mata nawa suke zuwa za a ɗauki jinin su? Mace za ta je da addininta da niƙabinta da safar hannu da ƙafa da komai ustazi ya matar ustazu. Amma namiji zai ce buɗe dandan ki hajiya buɗe ki gani, haka za ta yaye hijabin ya ta kwashe ki ya ce buɗe nan mu gani. Fara ke kawo da ita lafiya, haka zai zo ya sa yana banga jijiyar ba. Banganta ba jijiyar banganta ba, yana tattaɓawa ya lallaɓa ya yi abin da zai. Wai neman jijiya yake yi. Waye jawo mana wannan? Kun kuka jawo saboda kun zauna kun ki ku karanta. Amma in kin yi karatun at least a asibiti idan aka ɗauke ki, lokacin da aka zo ɗaukan mace, lokacin da aka zo ainihin diagnosis mace ko ɗaukan jinin mace, za a ce je ki gurin lab, akwai wance mai ɗauka. Hajiya, abinda zai bakanta miki rai, ba daɗi labarin, amma dole in gaya muku saboda ku yi zuciya ku yi karatu. Ni abin da na yadda da shi shine, wallahi duk namijin da zai auri yarinya mai karatun lafiya ya kamata ya zama mai kishin al'ummarsa ne, kuma mai kishin ci gaban iliminta da karatunta, ya ciyar da ita gaba don ya yaye mana bakin ciki. Ranka da ne kai haƙuri. Yanzu mace za ta iya zuwa asibiti a je a gwada ta, a ce ana buƙatar kashinta, ana buƙatar fitsari. Ka san wanda zai zauna ya bata robar kashin namiji ne. Hajiya je ki kashi ki kawo, hajiya je ki fitsari ki kawo. Haka za ta shiga toilet yana jiranta ta tsura kashinta a cikin roba ta miƙo shi, idan ta arze ta bayar. Wata ta zo za a duba ta, wani abu ya same ta a mamanta, ko infection ne ko wani abu, ana zargin kansa ne, wane ne wanda zai duba namiji ne. Haka ta cire bireziyarta ta cire, tana kallo tana rufe idanta, haka ya sa hannu ya taba duk inda zai taba ya duba duk abin da zai duba. Waye ne? Namiji ne. Ke kina ina? Kina ina? Kun shiga gida ba ku da aiki sai kishi da fada da kishiya. Na sha fada a cikinku, yanzu akwai ɗalibai da suke karatun pharmacist. Me ne fikin karanta pharmacist? Kan ne kuskure ranka ya dade. Mai pharmacist ai shine mai harka da magani ko? Yanzu dan Allah yaran nan, waɗannan yara da bulala da sai na zana muku bulala. Waɗannan yara yanzu ba za ki ce mijinki saurayinki sharaɗi ne in ya aure ki ya buɗe miki chemist a unguwarku ba? Ba akwai chemist ɗin mata ba? Ki ce ni pharmacist ne, ya buɗe miki chemist a shagon gidanku.
a saurara ina ba ku wani sabon ilimi ne da zai ƙara daraja ku kuna wasa ya bude miki chemist a shagon gidanku ki saka cewa mata chemist din mata ne ki ga cincirundo dama wanda suka fi yawan zuwa sayan magani mata ne mata kawai ki ce zaki rinka budewa karfe 4 da rabi zuwa karfe 8 lokacin mai gidanki ya dawo bayan karfe 8 sai ki sa danki ko kaninki sai ya rinka attendant din maza ranar da ba aiki ki ce din mai awo din mai larura kaza na gayyato wata likita duk asabar da ladi a wannan chemist din za ta rinka awo za ta rinka bada magani masu ciwon yoyon fitsari masu ciwon kaza duk wani dan wani abu wanda za a iya bada maganin sa zaki iya malama kin zama mai kudi attajira cikin sauki bari in ga miki akwai matan da malam a cikin gidansu suke bude chemist din su wayayyun mata ita pharmacist ne mijinta mai kishi ne sai ta samu wani daki ta duba wani daki dan kar ya karo mata kishi ya tace buga min kanta a cikin wannan dakin tace ba ni jari na 100 kaza ta sayo magani duk ta aika wa kawaye abokane duk an san cewa ita pharmacist ne tana sai da magani tana kaza kuma tana zuwa jami'a tana ƙara karatu layi ake a gidanta mata suna zuwa mai ciwon kafa mai ciwon kai mai malaria mai mata kawai suke attending dan Allah ba a taimaka ba to ina ga ya muku wannan wallahi duk kasashen da aka ci gaba yanzu kamar irin Saudiya kamar irin abin da ya shafi Egypt kamar irin abin da ya shafi Kuwait abin da ya shafi Sudan da yawa za ku ga chemist mace ce gaba ɗaya take kula da shi idan namiji yazo za a attending din sa sai a hada shi da mai kula da namiji amma mu banda mu ƴan Najeriya akwai wata baiwar Allah a Kano na santa ta yi irin wannan karatun ta je ta bude chemist ba ki ga kudin da kike samuwa amma ƴan ƙauye sai su zo ƴan ƙauye ƴan birni ƴan ƙauye yau mace da chemist ba gidaje da matar ka ta je wurin wani namiji yana mata tambayoyi yana kallanta ba gunda ta je gurin ƴar uwarta mace ba to muna so ku kullo mana da wannan ci gaba da wannan wayewa abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa shine abin da ya shafi harka ta tarbiya tarbiyan nan gida ne mai faɗin gaske na farko tarbiya mu fara da manyan mu malamai malaman makaranta tun daga kan mai girma darakta da shi nake har zuwa mai shara a makarantar nan ku sani cewa Allah ya dora muku amanar wannan ƴaƴa da suke gaban ku dan ku musu tarbiya ta addinin musulunci da tarbiya ta zamani akwai abin da hatta a zamanance kazanta ne a yi shi bai kamata a bari yara su lalace ba kuma duk wata daliba ko wani dalibi da ya shigo gidan nan da wata dabi'a ta wata mummunan tarbiya to ya kamata a yi kokari a gyara shi dan ita makaranta ba iya certificate na boko kawai take bayarwa ba a'a tana bada certificate din mutunci da daraja da sani ya kamata ba koda ba a rubuta aka baka ba yau da gobe shiga makaranta da fita yakan sa mutum ya koyi wata tarbiya mai kyau misali akwai yaran da suke zuwa daga kasashen kudu su zo nan arewa suna neman karatu sai suke tarar da duk makarantun da suke zuwa neman karatu ana saka hijabi sai kuga suna sa hijabi ba tare da hukumar makaranta ta umarce su sa hijabi ba su ba musulmi bane amma kuma suna sa hijabi akwai dalibai da yawa ƴan mata ne ba musulmi ba a jami'ar Bayero a jami'ar ABU a Kut a jami'ar wannan ba ni sunanta wannan Federal University of Dutse Federal University of kaza da arewa suke amma ba musulmi bane amma wallahi da hijabi take zuwa lacca da hijabi take zuwa ɗiban ruwa da hijabi take zuwa shago sayan kaya in za ta fita gari da hijabi take fita abun mamaki amma ƴar kudu ne in ta zo za ta tafi hutu kuma sai ta cire ta tafi tsirara yanzu dan Allah makarantar nan ba ta yi mata tasiri ba akwai wanda har rikici aka yi da ita bayan ta koma gida sai baban ta yaga tana sa hijabi to ta saba sai yace sister mana islamic sister ce ke yana mata wasa sai tana dariya sai yace they have islamized you sai me da ke musulma ko sai ta dariya digiri dinta ta zo karba amma alal akalli makarantar ta mata tasiri to mu muna cikin musulmi malaman musulmi garin musulmi tsarin da muke karantawa masha Allah bai saba tsarin musulunci ba yaya zamu rinka bari malamai su rinka sakaci wajen abin da ya shafi kulawa da tarbiyyar ƴaƴan su dalibai ba lalle bane ya zama ilimi kadai zaka ba mutum mummunan shiga da dalibai suke mummunan alaka da juna da dalibai suke yi idan malami yayi tsinkaye ya kamata ya kokari ya fadakar ya tsawatar sannan shi kansa malami yayi kokari ya bawa kansa tarbiyya mai kyau wanda ya dace da addinin mu ya dace da al'adar mu ya dace da dabi'ar mu a ka'ida duk wani malami da za a bashi koyarwa ya kamata yana da cikakken hankali da tunani mai kyau da sanin ya kamata da mutunci da darajar mutane da sanin kimar ƴaƴa mata musamman saboda wannan makaranta akwai mata wannan dole ne cikin interview da hukumar makaranta za ta rinka yi ta rinka kula da malamai da za su iya shiga makaranta su zama mata gari su rugurguje muku wani tsari da kuka ginu akai kuna nan kuna bacci ba ku sani ba sai sun yi nisa sun kafa wata manufa mai mummuna sannan daga baya a zo a ga sun yi barna kafin a sallame su wannan amana ce mu sani cewa ƴaƴan nan da muke koyarwa ƴaƴan mu ne duk wani malami da yake koyar da ɗaliba ya ji cewa kamar Esther ce binta Esther ce Maryam ɗansa ne Sulaimanu ɗansa ne Garba yake koyarwa ko da bayan ka mutu wani zai zo ya tsaya ya koyar da ɗanka ba za ka taɓa yadda ɗanka wani ya ci amanarsa ba saboda yarinyar ka budurwa ce wani malami ya zo ya nemi cin mutuncinta ya taɓa mutuncin da ba ka taɓa jin daɗi ba ko a kamari kake aka gaya maka to kai ma bai kamata ka yi wasa da mutuncin waɗannan ɗalibai ba ka zo ka taɓa musu darajarsu ka zo ka shiga abin da ba shi aka nuna maka ko ba shi aka baka dama ba ko ka bar su ɓata garin cikinsu su lalata su ba tare da ka yi hani ka gyara ba ba na jin makaranta za ta goyi bayan dukkan abin da zai rugurguza tarbiyya ya lalata tarbiyya ya kuma yi wasa da tarbiyyar makaranta haka iyayen yara suna so su ƴaƴan su yi karatu ba wanda baya so Esther ta samu certificate mai kyau ta zo a aurar da ita da daraja da kimarta ko ba ta yi aiki ba ta shiga gidan miji da kimarta ko sallaman ki yayi alhamdulillah kin tsira da ƴar takardarki sai sa ina ba da shawara duk matar da za ta je gidan aure ta rinka barin original takaddunta a gidan ubanta gaskiya saboda mazan wannan zamani to ai an samu wanda ya karba ya yaga wani ya karba ya koye saboda baya so ki aiki ya zo ya sallame ki ya kore ki takardar certificate din ya koye ta ina zaki je babu ina takardar ki ne ki ce a tana wurin babana a adakarsa daren da aka tashi a je a photocopy ko ki samu wani gurin ki ki koye musamman mazajen da ba su da amana yanzu akwai mijin da ni na yi kestin ya sake matarsa gabaki ɗin credential ɗinta ya rike gaba ɗaya ya rike passport ɗinta ya rike national ID card ɗinta ya rike takardunta na digiri na diploma gaba ɗaya ya rike an buga sama da ƙasa yace bai san inda suke ba kurkuku za a kai shi ki kula ina fatan kuna fahimta wannan wata sadaka ce nake baku saboda mazan zamani ba garanti ko ba ka bane ba tabbas sai abin da Allah ya yi wani bai kira ni yana mun tambaya yace matarsa ta mazanta masa sai ta yi karatu kuma shi ya mata alƙawari nace karatun me yace karatun likita ne nursing take nace ai wannan yana da kyau kai kamata ma ka mazanta mata ta je ta yi ni a fahimta ta a fatawa ta saboda mu kore wa kanmu bakin ciki da damuwa a cikin asibitoci tura ta je ta yi kai malam ai kawai ni malam zan hada baki da lecturer zan bashi wani abu ya rika kayar mun da ita kawai a ashe har haka ake yi a hada baki da level coordinator ko a hada baki da wani lecturer a je a mika masa wani abu wance wance ga lambar ta ga sunanta in ta zo ka daga ta sama ka rafka ta ka zubar da ita wallahi shi da bakin sa yake gaya mini cewa zai sa aka da ita in kari uba yawa dole za ta dawo shi baya so ta yi karatu yanzu wannan bai ci amana ba yanzu wannan bai yaudara ba to muna da matsaloli masu tarin yawa da bakin ciki da damuwa babu lokacin da zamu tattauna akan su abu na biyu a wannan gaba shine amana da ku kuka dauko na iyayen ku ya ku dalibai mazan ku da matan ku ku sani nan gidan gidan tarbiyya ne duk wanda yazo nan gidan ya kamata ya fita da kunya ya fita da mutunci ya fita da sani ya kamata kuma ke musulma ce dukkan ku ga sunan da shigan musulunci kuka zo gurin nan alhamdulillah ku yan boko ne wayayyu kuna da ilimi kuna da wayewa to wayewar ku ba za ta yi muku amfani ba in boku surka da addinin musulunci a ciki ba din yarinyar da ta bari wani namiji ya lalata ta ko a makaranta ko a wajen makaranta ko ta hanyar ya sa hannu ya rike hannunki ko ya taba kafadanki ko ya rike wani abu kin ci amanar iyayenki kin ci amanar Allah kin ci amanar annabi ya ayyuhal ladina amanu ya kunta ku imani la taqulu Allah wa ar-rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun kar ku haince Allah kar ku haince manzon Allah kada ku haince amana da Allah tabaaraka wa ta'ala ya dora muku ku kula duk wani uba da ya sallamo ki ya saki tawo makaranta ya yadda da imanin ki ne ya yadda da takawarki ne ya yadda da mutuncin ki ne ya yadda ba za ki tozarta masa tarbiyyar da ya miki ba da shi da uwarki amma yaya muka yaya daliba za ta rinka fitowa makaranta da kaya kala biyu ta shigo makaranta ta ta uniform tana fita wajen makaranta ta san inda za ta je ta canja kaya na shakiyanci ta yi ƙarya ta bada timetable din ƙarya ta tafi ɗakin saurayi ta yi ni a can talaka miskiniya an tara mata indomie ta je ta dafa indomie tana cin indomie sai ta ci ta koshi an yi duk abin da za a yi da ita a sallama ta a gida ta je tana ta koshi wai an ba ta tuwo ba za ta ci ba a koshi take saboda ta ci a ɗakin saurayi ba ki da kishi yanzu har yanzu ƙauyencin bin ɗakin maza ba ku gane shi ba har yanzu ba ki waye ba wani zai kira ki ya ce zo wuri kaza saboda ke arha ne da ke shi din banza shi din wafi shi din wa yanzu wannan ya ce ya kira ki wannan ya dai ya daga kuna zarguwa ne wazi nake dan na yaka nayi laifi ha hannun ne yayi haka in kuma wani ya zarguto da shi nake wallahi ku gyara shiga mai kyau shiga ta mutunci shiga ta daraja ta kimantawa sannan ku kanku maza ku kare mutuncin ku akwai matan da su ma ba kirki bane da su ko ba haka bane akwai wanda ita za ta makale maka cingam makale mata sai kabin ka tana je magaisuwa kana kawo da kai sai an bi ta har bakin gate a riga ka zuwa dan a ga ka zo a gaishe ka bai da kyau wannan wuri wuri ne na ilimi wuri ne na karatu kuma galiban abinda muka riga muka sani duk inda makarantun lafiya suke suna da tarbiyya da wahala ka je ga makarantun likita suna shaye shayen kwaya da wahala ka je ga makarantun likitoci suna bin mata ko suna bin maza da wahala wannan sananne abu ne amma akwai bata gani ba ma hanawa to duka irin wadannan abubuwa ya kamata a kula a sa ido a kiyaye saboda kada a zo a yi abin da tarbiyya za ta lalace ki sani ke din uwa ce nan da shekara 10 masu zuwa ke uwa ce nan da shekara 5 masu zuwa za a ganki da goyo yarki za ta iya zuwa nan ba mamaki a samu ɗalibar da yarta ma za ta zo ta zauna a wannan kujerar ta zo mu yi mata lacca kamar yadda muka yi mata lacca yau ba mamaki da haka ku yi mutunci ku kare darajar ku ku shiga ta mutunci ta addini sannan ku yi karatu da sunan Allah ku yi karatu da kishi na faɗa duk inda na je makarantar lafiya ta mata ko maza ni dai ina ba da shawara ba daidai ba ne ɗaliba da ta yi karatun lafiya ta zauna a gida ba ta yi aiki ba don manufar yin karatun ki je ki aiki ki yaye mana damuwa ki yaye barna ki yaye fasad kai ma ba daidai ba ne ka yi karatun lafiya ka canja ka je ka ɗauki wani hanya daban kana karatun lafiya likita ne kai a ji ka ne ka kafa taki kana tsayarwa ka zo ka bude chemist ka je ka aiki a wani asibiti duk sana'a ce na yadda amma me yasa wannan karatu naka da yake wahala ka yi shi ka tare wurin wani kuma baka zo ka bada gudunmawa a cikin al'umma ba inda aka ci gaba za ku ga karatun ilimin likitanci yana da daraja yana da kima yana da ɗaukaka kuna zaune fa kuke gani inyamurai suke zuwa daga kudu suna shiga ƙauyukanku suna bude chemist na ƙarya suna sai da expire magani inyamuri ya zo ya shiga ƙauyen da ba a bi da mota sai da babur ya bude chemist in ya muri shi yake karban haihuwa in ya muri shi yake allura wa babanka in ya muri shi ke bada maganin ciwon suga shi ke bada maganin hawan jini shi ke bada maganin ciwon ido komai yana da shi shi kadai in ya muri kuma an duba bai da wani certificate wallahi wani secondary ma bai gama ba kawai ya iya turanci saboda akudi ne ya zo da harkar magani ana cewa oga oga da yawan su bincike ya tabbatar da suna race abin likita ne a wuyan su wallahi ba likitoci ba ku me amfanin karatun da kuke yi ba ku yaye bakin ciki da damuwa ga al'ummar ku ba ya kamata ku zama wayayyu idan kun waye haka shine zai ba mu nasara shine zai taimake mu akan waɗannan abubuwa daga ƙarshe muna addu'a ta musamman ana ta nuna min lokaci yayi insha Allah ta'ala da roƙon Allah Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku wannan jiha ta Gombe muna fatan saboda albarkacin irin wannan makaranta a zo wani shekarun da kun yi jagoranci ku ne a gaba a jihohin Najeriya akan samun ma'aikata lafiya a ga duk wata jiha idan an je an ga wani likita sai a ce dan Gombe ne duk wani likita duk wani wani asibiti idan an je ana neman nurse sai a ce yar Gombe ce ki samu wani bakane ko wani bakadu ne ko wani balegoshe ya aure ki ya kai ki wani asibiti ke nurse ne ki ta kula ga kudin kashewa ga dan fita gari daidai gurgudo ka dan sha izza kaga abin da ake a gari kai ma ko ba haka bane ba ga huce ta kai cin miji a yau in kina aikin nan kina samu albashi ko na 20,000 ne ko na 30 ba ruwanki da bani banin miji wannan mijin na wannan zamani wallahi ba zai iya daukar nauyinki ba bai isa ba amma in kina dan aikin ki ba laifi zaki samu na kashewa kin fita da hijabin ki kin fita da niqabin ki kin fita da mutuncin ki kin fita da kimar ki kin yi aikin ki kin dawo kin kula da tarbiyar mijin ki da ƴaƴan ki meye laifi a ciki babu laifi yanzu ni din da nake ga muku kwanan nan dab da zan zo nan na je Misra an dan mun wani aiki a ido na haka wallahi asibitin da naje galiban nurses din attendant din da suke attendant din patient kafin likita ya zo wallahi dumata ne karatu suke na cinkata sai kiji ana doctora wance doctora wance doctora wance mata sun kware aikin zuciya aikin ido aikin kaza aikin kaza aikin kaza zai ga sun yi shiga ta musulunci ba abin da zaki gani a jikin su ba zaki ga gashin su ba ba zaki ga komai nasu ba sun saka kayan likita kuma ba wani abu na kazanta na tsiraici a tattare da su kuma suna aikin su ta gwada jininka ta gwada kaza dinka ta gwada kaza dinka na zo dan kwanta na duba gefe na ga mata na duba na ce to yau fa gashi na fada hannun mutane sai abin da Allah ya suka ganni da dan gemu na da irin kayan da ake sawa mai tiyata ko za a ba samu sai wata ce a sada kanka nace ko baki fada ba dama ba za ki taba jiki na ba na dauki rigata da annace da lafiya ta da komai me za ki taba ni bayan an mun aikin na sako akan gado ina dan tangal tangal sai naga wata za ta rike ni nace a bari ki gani na miƙe sosai na tsaya eh kun samu abin da kuke so Allah ya kire ku abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tunduba arshi Allah ya mana afuwa وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله مسرري